بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون.
ما شاء الله. ما ترى رنجر ريدن بيارسي إفيا مازاري ريدون لوكشي ميكي مكو سلما كمريدا سنروا ترغا تغباتا إنده دامو كسنشي تاردا دكتر أباتي محمد عمر shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a Isa Silbida wai kamar ta sanare shin karamar hukumar Katagum, inda zamu tattauna tare da shi. Malam kuma zai mana nasiha ne ka abin da ya shafi hatsari da kuma illar wayar hannu tare da tasirinta ga rayuwar al'ummar musulmi. Wannan tattaunawa dai tana zuwa muku ne ko za ta zo ne bisa daukan nauyin session social media na Jibus na reshen karamar hukumar Katagum. Suna na Ahmad Adamu da zan jagoranci wannan tattaunawa har masu raro sai a gyara zama dan sauraron irin nasihohi da shi malam zai mana dangane da abin da ya shafi ita hatsarin ita wannan waya ta hannu da kuma illar ta musamman ga rayuwar musulmi tare da kuma wato tasirinta. Kuma ba tare da bata lokaci ba kai tsaye zamu je ga wannan tattaunawar. Haka zalika masu raro za ku iya kallon wannan tattaunawa kai tsaye a shafukan sada zumunta na Jibi social media Katagum da kuma wato da kuma shafin sada zumunta na Sautul Hikima da dai shauran kafafan sada zumunta na kungiyar jama'a Zaltal Bidia wai kamar ta suna na karamar hukumar Katagum da ma na jihar Bauchi har ma da na Najeriya baki daya. Akarma kallon barka da wannan lokaci.
Malam Ahmad barka da warhaka.
Masha Allah. To akarma kallon kai tsaye kamar yadda aka yi wa ita wannan tattaunawa mawdu'i wato akai mata take da hatsari da kuma illar wayar hannu tare da tasirin ta ga rayuwar al'ummar musulmi. A kai tsaye bari mu je ga ita wannan wayar hannun illar ta musamman a rayuwar musulmi. Kamar yadda aka sani a rayuwar musulmi cike take da wato abin da ya shafi ka'idoji na addinin musulunci da kuma shari'a, musamman yadda duk abin da dan adam zai yi yana da iyakokin da zai yi da kuma iya hurminsa. Kamar ita wannan ga ta waya ta hannu ana ta faɗan hatsarorinta da illolinta kuma sannan akwai tasirinta. To na san masu raro yanzu kan riga sun shirya.
To Allah ya mana jagoranci.
Amin ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
يو شدا غوتم شعبان هجرة ألف دبو إل إليه دا أربعين دبقوي ودي دي دي دا أشرين دبير غوتم دا ميلادية دبو بيو دا أشرين دشدا من هدوا وننجل ريديو مي البركة don tattaunawa akan wata mas'ala shine tasiri na wayoyin hannu akan al'umma ko kuma hatsarin su. Kamar yadda muka sani, wayoyi na zamani sun zama wani ainihin muhimmin bangare na rayuwar al'umma a yau.
Na'am.
Babu wanda zai rayu ba tare da waɗannan ainihin wayoyi na zamani ba.
Na'am.
Don su ana amfani da su wajen sadarwa
sosai,
kasuwanci, ilimi da yada addini
sosai.
Kaga babu yadda za a yi dan adam ya rayu a yau ba tare da ya rayu da waɗannan ba. Amma duk da waɗannan amfani da suke da su suna da ɗauke da manya-manyan barazana ga ainihin tarbiyya, imani da kuma zamantakewa da makomar al'umma idan ba a yi amfani da su ta hanyar da ta dace
ba. Kware da sirri.
Mana waɗannan wayoyi suna da barazana ga imanin masu imani.
Na'am.
Suna barazana ga rayuwar al'umma har ma da zamantakewar su.
Na'am.
Saboda akwai dan su al'amuran da su wayoyin suka kunsa waɗanda masu rike da su in ba su yi taka tsantsan ba to sai su raba su da ɗabi'u da halayya da abubuwa waɗanda suke masu kyau.
Na'am.
Da haka duk da dimbin amfanin da waɗannan wayoyi suke da su, kamar da muka ambata cewa kan yi amfani da su wajen kasuwanci, wajen sadar da zumunci, wajen neman ilimi da ma wajen yada addini, duk ana amfani da su. To tare da waɗannan amfani ko amfanin nuka, in mutum bai taka tsantsan ba sai ka ga sun ɗauki hankalinsa a bisa ƙa'idodi na rayuwa.
Na'am.
Rayuwar addini, rayuwar yau da kullum da al'amura su shagaltar da mutum daga abubuwa.
Na'am.
To bisa wannan ne na ga ya dace mu ɗan faɗi kyawawan tasirin wayoyi.
Na'am.
Al'umma. Sannan na biyu mu faɗi illolin wayoyin.
Na'am.
Ga rayuwar al'umma.
Na'am.
Ina fata mun fahimta. Sannan na uku mu duba menene mafita ga ainihin rayuwar al'umma in har an samu irin waɗannan al'amura ɗin sun faru. Kamar yanzu misali irin halin da muke ciki da kuma mu ji ra'ayoyin malamai akan su kansu wayoyi da kuma mafita da shawarwari da ƙarshe kuma in lokaci ya yi mu kammala wannan 'yar kasida ɗin.
Na'am.
Kamar yadda na faɗa ita wannan kasida na mata ta take da tasirin wayoyin hannu akan al'umma.
Na'am.
To kamar yadda muka ji a ɗan ƙaramin gabatar da na yi cewa su waɗannan wayoyi
haka
ainihin na zamani wayoyi ne waɗanda suke da muhimmanci a ɓangaren rayuwar ɗan adam. Ɗan adam a wannan zamani ba zai iya rayuwa ba tare da su ba.
Kwarai da gaske.
Kuma suna da matukar muhimmanci an faɗi wasu daga ciki irin muhimman abubuwa.
Na'am.
Na wannan wayar waɗannan wayoyi na hannu kamar abin da muka ambata na sadarwa, ainihin kasuwanci, ilimi da abin da ya kama da haka.
Na'am.
To gabar mu ta biyu shine kyawawan tasirin hanyoyin wayoyi a cikin al'umma.
Na'am.
Wayoyi sun sauƙaƙa hulɗa a tsakanin mutane ta ɓangarori daban-daban. Allah maɗaukakin sarki yana faɗan cewa lalle ku bayin Allah ku ji tsoron Allah kamar yadda ya zo a cikin Alƙur'ani. Ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba.
Allahu
akbar. Kanga wannan ayan a karshen ta sai ya ce ku ji tsoron Allah nan wadda kuke roƙon juna da shi kuma kuke kiyaye zumunci
na'am
to wannan zumunci da aka ce ana kiyayewa
na'am
ɗaya daga cikin tasirin da waya ta kawo shine ta saukaka zumunci a tsakanin mutane a yau dan uwanka yana duniya mai nisa za ku iya yin zumunci da shi
sosai
ka ganshi ya ganka ku yi magana da shi yayi magana da kai ku tattauna waɗansu matsaloli ka tura masa taimako ka turo maka gudunmawa to kun ga wannan ta saukaka Allah ta'ala kun ga ya bada labarin cewa mai kuna roƙon Allah da waɗanda kuma kuna sadar da zumunci to waya ɗaya daga cikin tasirinta
na'am
ana amfani da ita wajen sadarwa da kuma zumunci
na'am
ana amfani da ita wajen sadarwa kamar yadda na faɗa wasu suna da ƴan uwa a cikin ƙasa a wasu jihohi
haka
wasu suna da ƴan uwa a waɗansu ƙasashe amma da irin waɗannan abubuwan ba zai yi ba malamar da idan mutum ya tafi Makka ya za a yi kasaru da shi
babu
sai a yi kaset in an samu mai tafiya kowa kowane dan uwa ya zo ya zauna ya ce ni ne wa ne ina gaya da ke ina kaza kaza amma yanzu kullum in kana so abin da yake ma zai iya kunna maka bidiyo ka gani kaga ya sauƙaƙa mu'amala tsakanin mutane dan haka wannan ɗaya daga cikin tasirin ta kenan na biyu tana taimakawa wajen yaɗa ilimi na rayuwa da ilimi na addini
haka
a cikin wayoyin nan Allah ya sa masana sun kirkiro waɗansu apps ko applications
ko
manhajoji da ake amfani da su wajen yaɗa ilimi to masu dabara masu wayo sukan yi shagaltar da kansu a irin wannan manhajoji don tasirantuwa da ilimin da ake yada a ciki ma za a ga wasu wadda ba su san amfanin lokacinsu ba ba su san amfanin rayuwarsu ba sai su yi amfani da wayoyinsu wajen neman abin da zai gurɓata tarbiyyarsu ya gurɓata rayuwarsu ya gurɓata rayuwar sauran mutane na ɓata mun fahimta to akan amfani tasirin waya ta hannu layi na biyu ko na biyu shine akan yi amfani da ita wajen neman ilimi da kuma yada addini misali ana sauraron karatun alkur'ani wa'azi darussa da fatawoyi cikin sauki annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi mutawatiri hadisi na Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa ballighu anni walau ayatan uhaddisu an bani Isra'ila wala harja wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar Abdullah ibn Amr ibn al-As yake cewa manzo Allah ya ce ballighu anni walau ayatan ku isar da gare ni koda aya ɗaya kaji to wa'annan wayoyi na zamani yanzu ana amfani da su wajen isar da sakonnin addini wanda manzon Allah ya umarni da isar din yanzu wannan program da muke
haka
Allah ta'ala ya san iya mutanen da suke ji ya san iya mutanen da suke gani kuma an yi ne ta hanyar mai waya kaga mun ci amfanin ta ana yada ilimi a al'umma ta wannan waya din sannan ana yada ilimin addini ta cikin sa da haka kun ga sannan mun yi mai iblak mun yi tabligin abinda manzo Allah ya ce ai da annabi ya ce ku isar da gare ni ko da aya ɗaya kuka ji kuka fahimta to sai gashi yanzu an buɗe manhajoji da kafofi da talabijin da gidajen rediyo wanda ake watsa wa azuzzuka na dubannin maluma wani da Hausa wani da Turanci wani da Larabci wani da yarurruka kala kala
haka
Allah cikin iko ya kawo wannan ni'ima kuna ya daga cikin ni'imar waya na fatan fahimta sannan ita waya tasirinta na uku ta zama ci gaba ga tattalin arziki tana zama dalilin ci gaba ga tattalin arziki a cikinta ana hada-hadar kasuwanci akwai ainihin shaguna da abubuwa da ake a cikin waya ana amfani da su wajen saye da sayarwa sannan ana amfani da su wajen karɓo sako da isar da shi kun ga waɗannan duk hanyoyi ne da ɗan adam yake cin ribar waya ko da waɗannan guda uku muka taɓaita a su mun tabbatar cewa mun fahimci waya tana da muhimmanci a rayuwar dan adam to mu kara da abu na hudu shine tana zama dalilin me hada mutane da kuma hada kasashe da hada yankuna a lokaci kankani da ka kuga shi ma wani lokaci wani abu ne mai tasiri to illolin waya a rayuwar dan adam ita waya duk da wannan dimbin amfani amma tana dauke da illoli wa'anda dan adam idan bai taka tsantsan ba wajen amfani da ita to ba zai san lokacin da za ta rushe masa rayuwarsa ba zai san lokacin da za ta lalata tarbiyarsa ba
na'am
da ka ɗaya daga cikin tasirinta a rayuwar al'umma shine lalacewar tarbiya da ɗabi'a
na'am
waya tana zama dalilin lalacewar tarbiya da ɗabi'un mutane to ta wannan irin salo wa'annan wayoyi sukan zama dalilin lalacewar mutane ta hanyoyi kamar haka kallace kallace
na'am
wa'annan kallace kallacen mafi girma shine kallace kallacen batsa wa'anda akwai tashoshi da aka bude su kuma aka bar su free kuma aka ba wani ma ba ka bukatun kudi kawai kana bude wayarka za ga abun ya fa to ko mun san illa da ganin tsareci yake haifarwa mutane shine ganin tsareci da mutane suka mai da shi ba komai ba yana sababta gafala idan ka zama gafalalle to ɗaya daga cikin makaman da shedan yake amfani da su ya rusa dan adam shine ya sa masa gafala
na'am
to waya tana daga cikin abin da take kawowa a cikin mutane sai ta yada wa'annan kallace kallace na batsa su kuma sai su zama dalilin rafkanar mutum idan mutum ya rafkana ya zama gafalalle a dalilin kallace kallace to magana mai kyau ma ba zai iya yi ba
sosai tunda tunani ya gurbata
yawa kuma masana na rayuwar dan adam sun ce wanda ya yawaita kallon tsareci to kwayoyin halittarsa na sha'awa suna yawan haifuwa yawa idan ya kwayoyin halittarka suka haifu da yawa a jikinka kuma akwai damar ka zama lalatacce
na'am
saboda sha'awar ka za ta yawaita to in sha'awar ka ta yawaita kuma ka ga mutun ya samu matsala me
sosai
ta rayuwa abu na biyu
na'am
wayoyi suka yi tasiri akan al'umma shine mutane ba sa sanin muhimmancin lokacin su so da yawa sukan bata lokaci akan waya wani ya awa daya wani ya awa biyu wani ya awa uku kuma ba wani abu mai amfani yake yi ba
ana nan kawai dai
yawa ainihin philosophers
na'am
falsafas suka ce alwaqtu kasif shi lokaci kaman takobi ne
na'am
in ba kai amfani da shi kai abin da zaka yi ba shi zai yanke ka to kai amfani da shi ka yanke duk abin da ka sa a gaban ka
na'am
wani malami yake cewa ya bin adama anta ma huwa kai dan adam kai fa ka sani anta ayyamun kai kwanaki ne
gaba daya ma
yace idza zahaba ba'd minka
na'am
in wani lokacin kai ta fito wani sashin ka ya tafi
na'am
to kaga wanda bai san muhimmancin lokacin sa ba sai wata lokacin sa akan lace kallace akan aikin banza kaga ya cinye lokacin sa a banza Allah ta'ala ya yi rantsuwa da lokaci saboda muhimmancin lokaci cikin sura takaitacciya bada a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah madaukakin suke ce yana rantsuwa da lokaci dan a gwada maka muhimmanci na lokaci Allah ya rantsi da lokaci yace lalle dan adam yana cikin asara to kuga irin asarar da wayoyi suke ja mana mutum yayi awa guda awa biyu awa uku duk lokacin sa ya tafi a kallace kallace da ba su da amfani ba wani tasiri za su musu ba daga ƴan uwa lalle mu kula da lokacin mu a lokacin da muke yin ainihin amfani da wayoyin mu ɗaya daga cikin tasirin da take haifarwa shine tana sawa dan adam ya ce lokacin sa a banza idan lokacin ka ya tafi a aikin banza kai asara kai asararsa shi sai Allah ya ce Allah yana rantsuwa da lokaci yace innal insana lafi khusr, lalle dan adam yana cikin asara, duk wanda ya bari lokacin sa ya tafi a banza to yayi asara. Yace illal ladina amanu, wanda basu yi asara ba sai wanda suka yi imani, wa amilus salihati, suka aikata aiki mai kyau, wata wasau bil haqqi, suka yi wasici da gaskiya, wata wasau bis sabri, suka yi wasici da hakuri. To kaga da yawan mu ba mu san amfanin lokaci ba, sai mu bata lokaci akan waya, wannan kuma sai ya haifar da tasiri mai girma. Na uku, waya tana koyar da alfasha da iskanci a cikin waya, ana koyar da alfasha. Yawa, musamman ma tashoshin Afirka, Turawa da jajayen mutane ba su cika nuna tsareci ba, su in za su tsarecin su na zahiri suke, mu kuma duk rabin kayayyakin mu da ake kallo za ga tsareci. To wannan tsarecin yana koyar da alfasha, yana koyar da kuma me ainihin yaɗa barna tsakanin mutane. Don haka Allah ta'ala kuma ya gargaɗi mutane, yace wala taqrabu zina innahu kana fahisha, yace kada ku kusaci zina, lalle zina mugun aiki ne, fasha ne, kuma tafarkin nan ya munana, a ce shine da tafarkin dan adam ya dauka zai biya bukatunsa ta hanyar da bata dace ba. To kun ga wannan yana daga cikin tasirin waya. Tasirin ta na biyu shine raunin ibada da mantuwa ko da manta Allah ta'ala.
Na'am.
Waya takan sababta dan adam ya zama mai rauni wajen bautar Ubangiji.
Na'am.
Saboda mai dukkan lokacin ka ka bar shi a
lokacin
wani sai awa hudu biyar da daddare yana kallon waya, lokacin sallan asuba sai ya kasa yin ibada, ya kasa zuwa masallaci, ya kasa yin abin da ya kamata yi. Ta haka waɗannan abubuwa tana sababta raunin ibada da mantuwa ko manta Allah ta'ala a cikin rayuwarka. Mutane suna shagaltuwa da waya har su manta da me? Na farko da sallah, na biyu da ambaton Allah, na uku da yawan karatun Alkur'ani. A dalilin me shagaltuwa da hidimar waya sai ga wani bai yi sallah ba,
sai ana sallar ma yana hankalin sai yana kan waya,
kuma ana idan da sallah sai ga mutum ya
dauki waya,
kaga nan ya shagalta da zikiri
sosai.
Duk zikirin da ake na bayan sallah, du'a'u mas'ala da du'a'u zikir, duka baya yin su saboda ya tasirantu da waya. Kun ga shi waya tana da illa, sannan kuma da yawan mu mukan manta da karanta Alkur'ani, wanda karatun Alkur'ani ana so kullum mutum yayi karanta Alkur'ani, yayi kokarin karanta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gwada mana tasiri na karanta Alkur'ani da falala da darajar da dan adam zai samu. Zala yana cewa ikra'ul Qur'ana, ikra'ul Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati shafi'an li ashabi. Yace ku dinga karanta Alkur'ani, domin shi Alkur'ani zai zo gobe alkiyama yana mai ceton sahibinsa.
Na'am.
Kun ga shikenan sai ka kure lokacin ka gaba daya, baka da lokaci, kaga ka karuce Alkur'ani, kuma Alkur'ani nan idan mutane suka kaurace masa to Allah ta'ala gobe alkiyama zai tuhume su.
Na'am.
Qur'anin zai kai kara wajen Ubangiji.
Na'am.
Ce inna qaumi takazu hadha alqur'ana mahjura, mutane sun riki wannan alqur'ani abin kaurace, ba sa karanta shi, ba sa tafakkurin sa, ba sa ainihin tazakkurin sa, duba abin da ke ciki. Da haka ƴan uwa, lalle mu koma mu ainihin mu yi amfani da waya ta hanyar da ta dace,
kware da gaske
hanyoyin da suka dace kamar da muka ambata, yin zumunci
sosai,
kasuwanci, ilimi, yada addini da sauran irin waɗannan abubuwa
sosai.
Amma kar mu bari waya ta sa mu kaucewa Ubangiji, mu manta da Allah, mu manta da sallah, mu manta da ambaton Allah, mu manta da karatun Alkur'ani. Allah yana faɗa a cikin Alkur'ani, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, yace duk wanda ya bijirewa ambatona, sallah tana cikin ambaton Allah. azkar da ake yi nau'i daban-daban suna cikin ambaton Allah karatun alqur'ani yana cikin ambaton Allah in ka bari wayoyi na yau da gobe suka shagaltar da kai baka yi Allah ya ce to duk wanda ya bijirewa ambatuna fa inna lahu ma'ishatan danka
subhanallah
to yana da rayuwa mai tsanani bayan haka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma gobe alqiyama sai mu tada shi makam
subhanallah
sai ya fara magana rabbi lima hashartani a'ma ya ubangiji ya kata da ne makam da kuntu basira alhali ina kasance da mai gani ne Allah sai ya bashi amsa wa kadhalika atadka ayatuna fanasita wa kadhalika alyawma tunsa Allah ka kare mu
amin ya
sadaka mu yi amfani da wayoyi ta hanyar da ta dace kar mu bari ainihin wayoyin nan dauke hankulan mu da akan ibada da kuma tunawa da Allah ta'ala
kware da gaske
in muka bari lalle ga irin makomar da dan adam zai samu na uku shine lalacewar zamantakewa waya tasirin ta akan al'umma takan zama dalilin lalacewar zamantakewa
na'am
a karkashin wannan takan haifar da abubuwa kamar haka
na'am
na farko rashin girmama iyaye
subhanallahi
sai ga yaro bai girmama iyayensa bai girmama malumansa bai girmama yayunsa makwabta da sauran al'umma ba wani mai kima ba wani mai daraja saboda kullu yana rike da wayarsa na biyu yana tana rabuwa tsakanin ma'aurata
subhanallahi
imana gashi nayi
lalle ka
miji bai so mace ta bude wayarsa
ware
mata ba ta so miji ya ga wayar to ashe kya ne ya kamata ma'aurata su zama mutane masu kula da abubuwan da za su saka a cikin wayoyin su in ka san baka so mata ka ga wayar ka to ka sa abin kirki
sosai
in kin san baki so mijin ki ya ga wayar ki ki sa abin kirki ki yi mu'amala da mutanen da suka cancanta ki yi mu'amala da su kar ki yi mu'amala da mutumin da mai gidanki zai zarge ki kar ka yi mu'amala da za ta kawo maka zargi da haka lalle ya kamata ku fahimci wannan a garkashin wannan abu na uku shine rashin kulawa da yaya waya takan sa mutane wani sai tasirantu da yayansa kawai da wayarsa yana tafiya da ɗa ko tana tafiya da yaro sai ta bar shi yaro sai kama wani hannu shi ma ya kama wani hannu
sosai ma
ko kuma a'a da safe abin da ya kamata ya tashi ko su tashi su kula da yayansu a dalilin waya wani sai kasa kula da yaro kun ga waya tana lalata zamantakewa
sosai
sannan takan kawo sabani a tsakanin mutane
na
batun fahimta yawa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim yana cewa dukkan ku masu kiwo ne makiyaya ne kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo miji an bashi kiwon matarsa da ƴaƴansa da duk wanda yake karkashin sa mata an bata kula da kanta da mijinta da ƴaƴanta da duk wanda yake karkashin sa to in kuka bar waya ta raba ku da ƴaƴanku ta raba ku da iyayenku ta raba ku da ainihin ma'aurata sai kun ga waya ta jawo lalacewar zamantakewa kuma za a tambaye mutum gobe alkiyama na hudu shine yaduwar ƙarya da gulma kuna yana daga cikin tasirin waya
sosai na'am
waya tana zama dalilin da ake yaɗa ƙarya da gulma tsakanin mutane
sosai
yawa wayoyi suna taimakawa wajen yaɗa jita-jita
sosai ma
da kuma mai ƙarya
kware
Allah madaukakin sarki yace in wani ya zo muku da labari yadda Allah ya faɗa cikin suratul hujuratikum in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
na'am
an tasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin Allah yace in wani fasiki ya zo muku da labari to ku nemi bayani fatabayyanu ay fatasabbatu ku nemi tabbacin abin da yazo zai faɗa to kun ga wannan isbatin waya tana hana mu mu da haka duk labari da ka gani a waya sai kai forwarding sai kai sharing sai kai like
kafin ka ce
mai yiwu fa ka tantance ba fa ka tabbatar da haka bane ko ba haka bane ana faɗa mun dan Allah yana faɗa cikin hadisi kafabil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun laifi
na'am
ya ishi mutun zunubi ya isar da duk abin da yaji ana buƙatar in kaji abu ka tsaya ka tantance bayan ka tantance ka tabbatar da abun haka ne ko ba haka bane to amma kun ga saboda tasirin waya da rashin yadda ba ma mai da hankali akai duk abin da aka faɗa sai ga ko mutun ya ji shi ma ya yada
shikenan
ka yada in ka yada ƙarya ka taimaka wajen yada ƙarya dan haka lalle ɗan uwa kar mu yadda mu yada ƙarya ƙarƙashin wannan wallahi kuskure ne mai girma to wayannan ababi na uku kenan
na'am
wani irin illolin
da take da shi
a cikin al'umma
na'am
to gaba ta hudu shine illolin wayoyi ga makomar al'umma
na'am
wani irin illoli waya take yi a makomar al'umma
na'am
yace na'am
kafin mu shiga wannan masararin girgirdin biyar CF Mazare kuna tare da tashar biyar CF Mazare din ne kai tsaye inda muke tare da Dr. Abati Muhammad Umar shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a ta Zaratul Bidiya wai kamata sanar rashin karamar hukumar Katagum inda malam ke mana wato nasiha kan abin da ya shafi hatsari da kuma illar wayar hannu tare da bayyana tasirin ta musamman ga rayuwar al'ummar musulmi sannan wannan tattaunawar tana nan kai tsaye za ku iya kallon mu a daidai wannan lokaci a sashen wato a kafafan sada zumunta na Sautul Hikima da kuma Jubu'is Katagum da kuma shafin nan na Dr. Abati Umar Azare da kuma shafin At-Tauhid Islamic Center da kuma Katagum Online da dai shauran kafafan sada zumunta na kungiyar Zamatu Izal TV da yawai kamata sunna sannan masu raro ku ci gaba da kasancewa tare da mu nan gaba kadan zamu ba ku dama wajen shigowa don ku yi tambayoyi musamman kan abin da shi malam ya mana nasiha kai ko ma ba da ƙara wato kuma ku ba da taku gudunmuwar amma yanzu kan ku ci gaba da kasancewa tare da mu din inda zamu je ga malam don jin irin kamar da malam ya faɗa mana irin illoli da kuma tasirin ita wayar hannu to yanzu zamu ji ga ko menene mafita musamman kan irin wayannan abubuwa da malam ya sanar da malam Bisimila
na'am kamar da na faɗa gabar mu ta gaba shine illolin wayoyi ga makomar
al'umma na'am
masana da marubuta
na'am
sun tsamo waɗansu abubuwa suka bayyana cewa duk wanda ya tasirantu da waya
na'am
amma ba ta hanyar da ta dace
ba na'am
to yakan iya jefa kansa ko da al'umma ce takan iya jefa kanta cikin waɗannan abubuwa
sosai mako
abu na farko shine samuwar matasa marasa himma
sosai
ita waya takan sa lalaci
kware
a mutane duba yanda aka zo batun mining
da
waye da sauransu
lokaci da ya kaga
ma da suka kaddara kawai mutum zai
yana zuwa kawai
cikin sauki mutum zai samu kuɗi cikin sauki
kare dan bai ba
dole mutum sai ya tashi
kare
yayi kumi yayi aiki
sosai
to addinin musulunci yana daga cikin abin da musulunci yazo ya karfafa shine yin sana'a da hannu
na'am
to waya sai take koya wa mutane lalaci
kware da gaske
sai mutun ya zauna a daki ya ta yin abubuwa a ƙarshe wannan lalacin sai ya zabafta masa ya zama mutun azzalimi
sosai
a cikin mutane to kaga sai da ƙarshe sai a samu makomar al'umma ta bangaren matasa menene lalaci idan matasan al'umma suka zama malalata al'umma ta mutu
sosai
al'umma ta mutu su da matasa ku yi amfani da wayoyin ta hanyar da ta dace
na'am
ku ci moriyar ilimin da aka zuba a ciki
haka
don ku ceto kanku ku ceto al'ummar ku ku ceci na ƙasa da ku
na'am
kuma ku bar abu mai tasiri ga al'umma manzon Allah yana cewa khairun nas man yanfa'un nas
na'am
wafi alkhairi cikin mutane wanda yake amfanar da mutane to wannan yana daga cikin illar da waya ta haifar a makomar al'umma shine takan sababta samar da matasa marasa himma na biyu raunin aure da iyali
na'am
takan sababta a samu rauni a auratayya
na'am
saboda masu aure kowa baya son dan uwansa ya san sirrinsa musamman na cikin waya wannan sai ta kawo sabani sai ga auren yana ta samun rauni ana ta samun sabani wannan bai so ya san wancan bai ta so mijinta ya sani ko ga wannan ma illa ce da ya karshe me zai faru yanzu ma muna fama da mata da bazaurai to kuma idan mata ko ko ma'aurata ba su yi amfani da waya ta hanyar da ta ce ba to sai zama dalilin mace-macen aure sai kaga auratayya mata sun sake yaduwa a cikin mutane kamar yadda a yanzu sun yadu da yawa na batun fenta na uku waya tana da tasiri akan al'umma wajen ya karuwar mai alfasha da fasadi waya ta taimaka wajen yaduwar alfasha da fasadi a tsakanin mutane
sosai
ta hanyar yanzu kana zaune mace za a kira ta wani ya mata waya ya ce mu haɗu dake guka za shi kenan da wata
mutane
ko su yi duk abin da za su yi babu wanda ya sani
sosai
to haka wannan yana daga cikin abin da waya take mai da mutane cikinsa sai ta sa su zama ayyukansu na alfasha kullun karuwa suke abinda ake so abubuwa ya ragu shari'a musulunci abinda take koyarwa shine a koye laifi ba a son laifi ya bayyana amma a dalilan wayoyi sai ga laifuffuka kullun karuwa suke da bayyana a tsakanin mutane kaga wannan ba karamin illa ba
sosai ma
na hudu yace wayoyin nan sukan sa mutane ma su manta da addini
gaba ɗaya ma
sosai ma ko ta goniya tasirantu da abin da yake gani a waya kawai ya ma daina addini
sosai
zaka ga mutane da ra'ayoyi daban-daban da maganganu iri in mutum bai da ilimi ko bai da takatsantsan ko bai da tsoron Allah wannan abubuwan sai su sa ma ya hakura da addini
sosai
kaga ta mantar da kai addini na biyar shine zubar da mutunci a kafafen sada zumunci wannan kan abu ne a zahiri
ko sosai maka
yawa kaga mace mace mutumiya wanda zaka ga kamar mai mutunci sai ta zo ta bayyana tsarecin ta
kaga
ta bayyana tsarecin ta su ko maza kaga ba abin da suke kallo sai wannan
sai wannan
to kaga wannan yana daga cikin illolin da al'umma ta koma lokacin da al'umma ta koma zunubai ba sa tsorata ta zunubai ba sa zama abin tsoro zunubai ba sa zama abin da ake kin su to shikenan sai mu zama mun samu abin da Allah yake faɗa a cikin alqur'ani da yake cewa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un Allah yace barna fasadi ya bayyana a bayan ƙasa da teku da ainihin mai sama da ƙasa duka barna ta bayyana don me yasa saboda abin da hannayen mutane suka tsorowuta amma Allah ya haka don ya dandana musu sashin abin da suka yi ta yi su gyara tuba su dawo su koma zuwa ga Allah kun ga wannan yana daga cikin abin da ainihin waya ta haifar mana a rayuwarmu sai mutane ba sa jin tsoron sabon Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisi yana cewa kullu ummati mu'afa illa almujahiri duk ɗan al'umma ta Allah zai musu afuwa amma banda mai bayyana laifi
subhanallah
mutumin da zai je yayi to ka duba yadda mata suke al'aura suke nuna tsareci suke nuna barna haka wasu mazajen suke nuna bare tsareci da barna a cikin kafofin sada zumunta musamman na wayannan wayoyin musamman wani bai da kafar da zai gani sai kafofi na pornography films film din ma kala kala wani bai da gani sai wadannan fina-finan iya abin da yake gani kenan ga different applications da ake kawowa wanda za a tallata maka cewa in kana so ka ga film din batsa ba kaza to ga application da zaka yi unlimited kaza kaza
kawai
ya kamata mutumin kwarai ya nesanta kansa da irin wayannan to wannan yake mu gaba ta biyar shine me ra'ayoyin malamai akan wannan Imam Malik Allah ya ji kansa da rahama yana cewa abubuwa suna halatta ne muddin ba su jawo haram ba duk wani abu yakan zama halal idan amfani da shi ba zai sa a samu haramci ba amma duk abin da za ka yi amfani da shi kuma ya sa za ka aikata haramun to na abu ya zama haram su kaga ashe ya kamata wanda zai amfani da waya ya yi kokarin sa wayarsa ta hanyar da ba za ta haramta masa amfani da ita ba ya taƙaita a me a kira da jin kasar suna na karatu ko kuma shiga manhajoji da ake yada ilimi ko kuma amfani da wasu application da ake yada wadansu abubuwa da ci gaban rayuwa ko kasuwanci ko kama da haka amma a ra'ayi na Imam Malik yace duk abin da in kai amfani da shi zai jawo maka haramun to shi ma haramun kaga karke amfani da shi so in ka san ba za ka iya kiya irin wannan ka'idan ba sai ka lesanta su wayoyi ba haram bane
na'am
amma amfani da su wajen haram haram
ne na'am
na ba don fahimta wayoyi ba haram bane kar mutane su ce mallam abati ya ce waya haram ne wannan ra'ayin Imam Malik ne waya ba haram bane amma amfani da ita wajen aikata haram to haram ne da ka kamata mutane su san wannan
na'am
Shekul Islam Ibn Taymiyyah ina cewa duk abin da ya shagaltar da mutum daga bin Allah da abin da Allah ya wajabta masa
na'am
ko kuma sharri ne a gare shi
na'am
mutum ya nesanta yace to mutum ya nesance shi duk abin da zai shagaltar da kai
na'am
ya hana ka bin Allah to ka nesanta kanka da shi
na'am
duk abin da zai jefa ka cikin shari
ne
san ta kanka da shi to kashi kaga in mutu ya sai waya sai zama wayar ba abin da yake amfani da ita sai irin waɗannan barna din to kwanda ya hakura
ne daga sai ya fi masa kam
saboda karshe za ta jefa shi cikin sari na watan benta malaman zamani suna cewa wayoyi kamar me wukaci
na'am
ita waya kamar wukaci tana amfani idan aka yi amfani da ita
da kyau ƙwarai da gaske ya amfani
na ban duka tana cutarwa idan aka yi amfani da ita
ta hanyar cutarwa
ta hanyar da bata dace ba so malamai na zamani suka ce ita waya tamkar wuka ce in ka dauki wuka kai amfani da ita ta hanyar da ta dace to kaga zaka amfana da ita
ƙwarai da gaske
amma in kai amfani da wuka ta hanyar da bata dace ba sai ta cutar da
sosai ma ko
haka waya in kai amfani da wayar ka ta hanyar da ta dace zaka amfana da ita za ta amfana da
sosai ma kuwa
in kuma kai amfana da ita ba ta hanyar da ta dace ba to za ta zama dalilin za ta cutar da kai
na'am
to wannan sai kai mu gaba ta shida mafita da shawarwari
sai na'am
menene mafitan da ya kamata al'umma su ta rike na farko
na'am
malamai suka ce iyaye su kula da abin da ƴaƴayen su ke kallo
na'am
mutum duk lokacin da yake da ƴaƴa ya dinga screening da scrutiny din wayar ƴaƴansa
na'am
yana bibiya ya san menene ƴaƴansa suke sawa a wayoyin su sannan me suke gani
na'am
ya ga abin da babu kyau ya zauna da su ya musu tambayi ya musu fada wannan yana daga cikin hanyar da zai ba mu mafita abu na biyu
na'am
a ware lokaci na ibada ba ta da waya ba
na'am
ko ya ayan ka su zama akwai lokaci da za su dinga yin bautar Allah ba sa taba waya
na'am
kamar misali bayan sallan asuba ka sa wuridi a gidanka na karatu alquran kowa sai ya zo ya karanta ba bacci ba rike waya ba komi sai rana ta fito kamar karfe 7 sai kowa kuma kafin lokacin jatuma ta yi dumame ko ta dafa abin da za a ci na karyawa masu tafiya makaranta su ne shi makaranta kaga wannan lokaci da kake bance musu in ya zama jikin su to shikenan ba za su lalata shi a aikin banza ba
na'am
su da ka dole ka zaba yara ka ware musu lokaci na ibada ba tare da waya ba ka tabbatar suna kiyaye da wannan abu na uku ayi amfani da waya wajen alheri da ilimi
na'am
kullun ka ba ka dinga karanta da yaranka da kai kanka da al'umma gaba daya ba dinga amfani da wayoyin mu wajen alheri da kuma ilimi
na'am
alheri dukkan abin da muka ambata can sauraron karatu sadar da zumunci wa'azi karatun alqur'ani ainihin kasuwa da sauran abin da ya kama dukkan waɗannan alheri ne sannan da ilimi
na'am
ka nemi ilimi yanzu misali idan kana so ka koyi ilimin alqur'ani akwai makarantu online da ke koyar da karatun alqur'ani za ka yi tambaya za a amsa maka za ka yi karatu za a ji za a yi maka gyara akwai tashoshi da ake koyar da turanci za ka koyi turanci akwai tashoshi da ake koyar da abubuwa yanzu misali a Kano akwai gunda za ka ke zuwa ke mai ingausa ko ingausa wani tsari ne da ake koyar da turanci da hausa kaga zaka koya duka online ake
akwai makarantu da suke koyar da irin wannan zaka yi amfani da wayarka ka shiga manhaja ta wani masani ka koyo wani ilimi a ciki
sosai ma
ga harkokin koyon sana'a
sana'o'i nan ga sanadika
online
sosai ma
wadanne sun bude tashoshin su sun sa ilimin muka masu amfani ka bude ka koyi sana'a yana da kyau amma kar kai amfani da wayarka wajen abin da bai da amfani ba ilimi bane ba alheri bane
na'am
na hudu a takaita amfani da kafafan sada zumunta
na'am
ma kai kokarin takaitawa kanka da ƴaƴanka da iyalanka lokutan da zaka yi amfani da kafofin sada zumunci kar ya zama a ce baka da lokaci kullun kana rike da waya kullun kana rike da waya wannan sai kai mamaki musamman wani fa ana cewa assalamu alaikum
assalam
abinda zai dauko waya bai da lokacin yin wannan azkar
sosai muku
wannan zikirin da ake yi na du'aul mas'ala da du'aul zikr duk bai da lokaci da zai
sosai
babban abin da ya dauka mai tasiri shine waya zaka ɗan uwa me kyakkyawan amfani da waya ta hanyar da ta dace ko mu rage lokutan da muke baiwa wannan lokaci a wayoyinmu mu baiwa kashi 50 cikin 100 na lokutan a wadansu abubuwa masu amfani musamman neman ilimi da yada ilimi da koyon ilimi wannan yana daga cikin abin da za a yi duk al'umma da tana ba ta da ilimi to abin da yake haihuwa cikin ta jahilci ne idan aka samu al'umma ba ilimi ba ya jahilci to sai kuma mai miyagun abubuwa sai su faru abu na biyar malamai suka ce a koyar da tarbiyya
na'am
amfani da fasaha tun daga ruciya mana a dinga koya yara tarbiya da amfani da fasaha yara su tashi da ilimi da tarbiya kar ka bar yaran ka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me da kyakkyawan da kyakkyawan musulunci
na'am
ko mafi kyan musuluncin mutum ya bar duk abin da ba zai masa amfani ba
na'am
musulmi islami mar'i tarko malaya ne duk abin da ba zai bai dame ka ba karbuwan karshe taka musulmi na kwarai ya nesanci irin wa'annan al'amura ya zama cewa ya tasirantu da ainihin karatu da karantarwa da tarbiya irin na addininsa amma mutum ya kasa tasirantuwa da irin wa'annan abubuwan sai ga mutum karshe waɗannan abubuwan sai su yi tasiri a rayuwarsa ya rasa ya zai rayu cikin sauƙi kuma sai ga mutum ya faɗa cikin fitina na ba tun fahimta yawa na gan lekcin damu ko kuma
lekcin
zan tamu kar ta yi tsawaitawa abin da zan kammala da shi
shi
wayoyi ni'ima ne
sosai
wayoyi ni'ima ne amma idan aka yi mai sakaci da amfani da su suna zama fitina
kwarai da gaske
da haka waya ni'ima ce amma idan mutum ya sakaci wajen amfani da ita sai ta juye sai ta zama masa fitina idan kar wayoyin nan su zama mana fitina ƴan uwa mu yi amfani da su ta hanyar da ta dace da haka wanda za su zama dalilin ginuwar imaninmu da tarbiyyarmu da makomar al'umarmu mafita ita ce tsoron Allah
na'am
da kuma amfani da wayoyin cikin hikima da ka'ida
na'am
wayannan sune hanyoyin da za mu bi
mu
ji tsoron Allah ko mu yi amfani da wayoyin da hikima cikin ainihin mai ka'idodi da abin da ya dace
dan
haka wannan kadan kenan abin da za mu faɗa kamar yadda malaye ya nuna cewa za su bude layi don mutane su bada gudunmawa to kada mu cinye lokacin gaba daya za mu iya dakatawa a nan don abin sauran ƴan uwa su bada tasu gudunmawar Allah ya datar da mu
amin ya Allah masu raren gidan rinin BRC ya fi mazare kuna tare da mu kai tsaye inda muke tattauna tare da wato Dr. Abbati Muhammad Umar shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a Izalati Libya wai kamati suna rashin karamar hukumar Katagum inda malam yayi mana nasiha kan abin da ya shafi hatsari da kuma illar wayar hannu tare da tasirin ta da ga wato ga rayuwar al'umma musulmi da malam ya mana bayani dalla-dalla a muhangata addinin musulunci kan abin da ya shafi illar ita wannan waya da hatsarin ta tare da mafita musamman yadda za a amfana da ita ba tare da an samu cutuwa musamman ta rayuwa ba. Amma sauraro kamar yadda muka bayyana muku shi wannan shiri a didiwan lokaci za ku iya kallon sa kai tsiye ta kafafan sada zumunta na Sautul Hikima da kuma Jibu Iskatagun da kuma shafin nan na Dr. Bati Umar Azare da shafin wato at Tauhid Islamic Center da kuma Katagum online duka shafin sada zumunta za a ga wannan shiri kai tsaye a didiwan lokaci. Masu rarraka kamar da kuma muka yi muku alƙawari zan bude layi dan ba ku dama wajen shigowa kuma ku bada taku gudunmawa cikin wannan shiri. Number da za a kira ita ce 09032620008 wato 090 3262 0008. Ina ga mutum na farko akan layi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Aminu wa alaikum salam, barka da shigowa.
Yawa, ina gajiya, ayuka.
Alhamdulillah, mun gode Allah, wane ne akan layi?
Muna magana da Musa dake yaga na tara bakin shagon a wasu mai kulawa.
To Malam Musa, barka da shigowa, da fatan ka ji maudu'in da muka malami wannan nasiha kai.
Eh, hakika tun daga farkon wannan maudu'i ina tare da har izuwa yanzu kuma gaskiya dakta ya dauko layin da ake fuskantar kalubale a kansa sosai da sosai. Na ji dadin wannan abin da dakta ya yi kuma ina masa fatan alkhairi duniya da lahira. Amma ina da shawara daya, duk da ma dakta ba mutum ne mai zaba, yana da program kala-kala. Amma dai an samu lokaci ana muna irin wannan program din, yana da dadi sosai wallahi gaskiya. Na ji dadin wannan, ina masa fatan alkhairi duniya da lahira.
Masha Allah, mun gode. To Malam Zahraddin, da fatan kun ji wannan shawara ta Malam Musa 09032620008. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na barka da shigowa, ne akan layi.
Ahmad Alayisa, Angwadan Kawu.
To Malam Ahmad daga Angwadan Kawu, barka da shigowa.
Wallahi zan ne in bude kuma sun maka me ake yin wallahi.
To ai ina ga malam abun da yawa, sai dai kawai kadan muna fata alkhairi, muna matukar godiya dan mun kasance tare da dakta kusan minti 10 wato 47. Kaga ba zai mu maka bayani dangane da abun da muka tattauna, muna matukar godiya. 09032620008. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Na barka da wani ne akan layi.
Gida suna na Haddadi ne, computer mai makai tsaye, ina kiran ku daga jihar Kebbi Najeriya.
To daga jihar Kebbi kan na san dai baka tare da mu.
Eh, to da yake ina bibiyar ku gaskiya, ina duba a ga me ke faruwa.
Na'am.
Ina akwai da wasu ne ku kasancewa tare da ku. Ina yi wa kuma Malam Dakta Abati Umar fata alkhairi.
Na'am, muna matukar godiya.
Ya kan na ji maudu'in da aka dauko gaskiya kuma yana da matukar muhimmanci sosai.
Na'am, to mun gode.
Eh, gaskiya kuma hakika gaskiya akwai abubuwa da dama waɗanda amfani da waya ke iya haifarwa, musamman akwai amfani kuma akwai illoli.
Na'am.
Saboda musamman yanzu idan aka ce misali ma irin matsalolin da ake fama da su a ƙasar mu Najeriya, musamman na ɓangaren tsaro.
Gaskiya ne.
To da a ce ba waya, za ka ga wannan abin ba zai yi 100% kamar yadda ake yin shi a yanzu.
Gaskiya ne.
Saboda duk wanda ke wannan abin yana amfani ne da lokacin da zai kira waya ko wani wanda ga taimaka musu, dole su yi ta waya. In ba waya, duk abin da mutum ke za a iya samun sa'arsa. Amma saboda wannan wayar ta yi yawa, ita ce ake amfani da ita musamman wurin abubuwan da ba su dace ba.
Gaskiya ne.
Saboda haka gaskiya irin yadda Malam duk yadda ya fashin baki tare da kuma kai ma abin da kun ka tattauna, gaskiya abu ne mai matuƙar muhimmanci. Muna fatar da Allah duk waɗanda ke yin abaje waɗanda ba su kamata ba, ya kamata mutum ya ji tsoron Allah, ya san da cewa zai mutu ya koma ga Ubangiji, kuma zai girga abin da ya yi yadda sa. Saboda ina fatan alkhairi ga Malam, da fatan za a tashi lafiya, kuma ina yi wa abokina
Ibrahim Awal Azhar fata alkhairi. Allah ya sa ku tashi lafiya. Masha Allah, muna godiya mutanen birnin Kebbi, muna matukar godiya. Lalle kana matukar bibiyar mu 09032620008. Wani mu dauki na gaban yasa sai ba wa dama karin bayani. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Tabarka da shigowa ne akan layi.
sana tina da kai da babban bako wannan muku barka da dare Umar mai gyara radio daga Itas
to Umar mai gyara radio daga karamar hukumar Itas barka da shigowa
to alhamdulillah ya aiki
alhamdulillah mun gode Allah
gaskiya mun ji abin da kuka tattauna kuma dokta na masa fatan alkari saboda ya bi bayanai muhimmai ita waya gaskiya akwai inda zaka karu kuma akwai inda zaka halaka
gaskiya ne
to kawai dai ya rage inda mutum ya zaba kuma ya ji tsoron Allah dan zaka iya saukar Qur'ani kai komai a waya zaka iya kuma zama tantiri wanda ka gargaru kowa a waya
duka
abin da babu sai dai sai Allah ya kare mu
gaskiya ne amin ya Allah
Allah ya saka da alkhairi a kai lafiya Umar mai gyara radio
to masha Allah muna godiya malam Umar to ya karba kallon kaji a gudumar na birnin Kebbi da kuma na Itas
gaskiya ne
na'am
musamman shi
birnin Kebbi
birnin Kebbi
kwarai kwa
akwai abin da ya fada wadda mu ba mu fade shi ba
kwarai da gaske ba amma mu yi ta kasa ba
da wayoyi
kwarai da gaske
wajen tsaro
kwarai da gaske
yau wannan gaskiya ne
sosai ma kwa
a zamanin da muke ciki
kwarai
idan hukumomin mu za su tsare ainihin kafofin sadarwa za su sa duk abin da ake yi tracking a bibiye dukkan wani mutum to gaskiya tasirin ainihin barna da ake yi ta fuskar tsaro zai ragu
sosai ma kuma
daga wannan kaman kida ne ga hukumomi wanda su suke da haƙƙin yin wannan
sosai
lalle wajibi ne waɗanda Allah ya ba su amana ta tsaron al'umma su sani cewa Allah ta'ala zai tambaye su gobe alkiyama
sosai ma
kada su yadda su bari suna da damar da za su dakile irin waɗannan abubuwan ta hanyar wayoyi da kafofin sadarwa kuma su bari ana amfani da su wajen cutar da mutane
gaskiya ne
hakika Allah zai tambaye su Allah ta'ala ya mana jagoranci
amin ya Allah
kuma kamar yadda shi
wannan assalamu alaikum
to gashi har wannan tashi
assalamu alaikum
wa alaikum salam
kuna magana da maman uba ne daga Dukuwa Zaki
kaman uba daga Dutuwa Zaki da fatan kina tare da mutum farko
ina tare da ku wallahi wannan maudu'in naku kun dauko maudu'i ma'ana na ji dadi sosai da sosai wallahi ina malam fatan alkhairi Allah ubangiji ya mai da shi gida lafiya
ta masha Allah muna godiya ta masha Allah muna godiya da sakon kina fatan alkhairi 09032620008 ita ce namun da ake shigowa assalamu alaikum
wa alaikum assalam
ta barka da shigowa ne ne kan layi
wala abadu sunana baba zaki ina waya daga nan masallaci na daya
to baba zaki barka ne da fatan kana tare da mutum farkon shirin
fata alkhairi zan muku a matsayin ban zauna sosai ba amma dai akwai ogana Abubakar Isfeso Baninge zai yi bayani a kai
ta masha Allah
ya tashi lafiya
ta masha Allah muna mutukar godiya a baba zaki na Mansura assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
barka da shigowa ne ne kai
barka da dai na gaji a gari
alhamdulillah mun gode Allah
ina magana da tsafin Adamu mulayin mai kaura san azare
kace wane ne sunan
Salisu dan Asani layin mai kaura san azare
jama'an Salisu barka da shigowa
na yiwa dakta fatan alkhairi
to masha Allah dakta na godiya
wanda mun ji dadin wannan maudu'i da dakta ya dauko
na'am
saboda rashin wannan fadakarwar shi yasa mutane duk sai suka sankare suka zama inga fala sarraf kana sun ma gane sun ma gagara gane ina suka zo
gaskiya
kan waya don sa duk sai abun da yake yi Allah saka masa alkhairi
amin ya Allah
kuma ni hakika wannan maudu'i ne mai kyau Allah kara wa dakta lafiya
amin ya Allah
bawara a shawarci abun da zan bayar dakta Allah ya bashi ikon take dawowa ya ci gaba da wannan maudu'i saboda dai ina wannan maudu'i insha Allah mutane za su zama daidai
gaskiya ne
kuma sun zamo suna sun samu 100% na tarbiyya da jiyya da sauran wasu abubuwa da bauta
gaskiya ne
domin ko 100% da aka samu 75% ai an ga an rage
sosai ma ku kware daga sin
a kamakon halin da ake ciki a yanzu gaskiya al'umma ta riga ta zama irin wani musamman matasa
gaskiya ne ka kun gun akwai takeici
da haka ina yi dakta fatan alkhairi ubangiji Allah saka masa da alkhairi
amin ya Allah
ba shi kuma ikon fatan da zage dantsi kin ya kima ka wato mutane daga cikin halin ya su
amin ya Allah amin ya Allah
amma Allah ki maka amma sa da
amin ya Allah shi muna mutukar godiya ina ga bari mu dauki na gaban yaso mu dawo wajenka kafin mu sake komawa assalamu alaikum
alaikum assalam
alaikum salam.
To barka dai dan daga murya wane ne?
Ana magana da baban gida Taylor Gulbin Kano kuma giya ne.
Baban gida Taylor barka da shigowa.
Awa gaskiya aiki.
Alhamdulillah da fatan kana tare da mutum farko.
A insha Allah ko da zan ku wannan abin da kuke tsara ta ku da shi.
Amin ya Allah.
Muna da dukkan wata da shari'a baki zan wannan abin da kuke din muna roko da Allah a ci gaba da yin sa saboda azumin ne muhimmanci na amfani.
Na'am.
Dan haka yana rantsu da mutane sai Allah ya saka mu da shari'a Allah ya saka mu.
Amin ya Allah mutanen karamar hukumar giya dai muna matukar godiya. To daktar bari mu dan baka kasa da minti dai ka huma kuma ga masarar musamman ga wadanda suka shigo din yanzu.
Eh bale
na'am
kuma muna godiya bisa fatan alkhairi da kuka mana.
Na'am
kuma insha Allah
na'am
za mu samu lokaci mu ƙara wadansu abubuwa a ciki.
Na'am
insha Allah.
Na'am
kuma muna roƙon Allah ya sa wannan ainihin ya zama dalilin
amin
canja ko canjuwar al'umma
amin
wajen yadda suke amfani da wayoyin su
amin ya Allah.
Allah ta'ala ya kawo mana aminci da zaman lafiya
amin ya Allah. To na ga zamu je ga mutum na kusa da
ni. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam barka da shigowa ne akan layi.
Bala Ahmed Adam barkanka da aiki ina yau babban bako barka da zuwa nan fili mai albarka.
To muna godiya sarkin yaki.
Tare kake da Ibrahim dan Juma magare ita ga daujar Bauchi.
Na'am sarkin yaki ko?
Gaskiya Allah ya saka malam da alkhairi.
Amin ya Allah.
Gaskiya haka mun ji abubuwa tun tazin tun daga farkon tafiyar wannan bayanai na ka wannan ai tafsir ne azumi ake wa mutane.
Na'am.
Dan dole jin wannan gidan rediyo wallahi wannan wa'azi ake wa'azi da tafi.
Na'am.
Kuma ta ne fi hankalta ta wannan wa'azi na dakta ya aiki.
Masha Allah.
Allah ubangiji ya saka dakta da alkhairi kuma Allah ya roƙan dakta da duk lokacin da Allah ya bashi dama ya zo ya ƙara dawowa wannan gidan rediyo ya ƙara mana bitar wannan abubuwa. Malam Adam Allah ya maka sakaya da gidan aljanna da kai da manaja da ma'aikatan ku gaba ɗaya rakatakar da kuke mana ba mu dama mu wa muke kira muke baya faɗa albarkacin bakin mu Allah mai da dakta gida lafiya.
Amin.
Magana Ibrahim dan Juma magana ita ga daujar Bauchi.
Masha Allah Ibrahim dan Juma magariya muna matukar godiya. Za mu je ga na karshe.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Assalamu alaikum salam barka shigo ne akan layi.
Masha Allah muttaka MCC daga Shawa karamar hukumar ta kai ina waya daga nan jihar Kano.
Masha Allah da fatan kana tare da shirin nan.
Na'am ta madina ina tare da ku kuma ina ma malam barka da shigo a cikin shirin.
To malam na godiya.
To jazakallahu bikir Allah ya saka da alkhairi kamar gabaci mai muhimmanci da ake magana akan ta kuma idan abin da zan so malam ya dan kara akai shi ne kamar da yawa akwai iyayen da suna ganin yaran su tun da ana maganar waya da kuma illoli sau da yawa za su kalli cewa waya kamar babba ta fi illa ta nan ne mutum zai yi ba ake abubuwa da dama wanda ba su kamata ba da sallan wasu abubuwa daban. To tasirin waya ya kai ga hatta ga ƙananan wayoyi irin za a ga yarinya tana rike da waya kamar kifas ne madannai ƙaramar waya kamar ba wani abu ne wannan tunda ana ganin kamar sada zumunci ne na kira a waya wadda wannan abin ta dalilin ko waya ko da ƙarama ce wannan yakan sa iyaye ga ƴaƴa a gabansu amma kuma sun zama tamkar remote control ɗinsu wanda suke sarrafa ƴaƴansu suna waje. Yarinya za ta ga kamar kare na shekarunta tana da samari a waje. Ta wannan wayar da aka rena za su ringa bata duk umarnin da kai mahaifi tana gabanka ba za ka gaya mata ta ji ba. Zan so malam ya dan kara jan hankalin iyaye da kuma nuna musu illar hakan. Allah ya saka da alkhairi mutaka MTK.
To malam mutaka daga karamar daga can jihar Kano muna matukar takai karamar hukumar takai can jihar Kano kuma shine mutum na karshe waya kawo mana wani gurbi mai matukar muhimmanci gashi lokacin namu ya riga da ya kare amma akramaka Allah a kasa da minti daya wani kari za ka yi musamman gashi
wannan abin da shi malam mutaka ya faɗa gaskiya ne. Yawanci mukan kaddara cewa karamar waya ita kawai ba ta
da illa haka
amma ai an bude kofa
ta nan ake farawa
yawa da soyayya ake fara abu
haka
kuma wanda soyayya ta tasiri a zuciyarsa to shi ya fi biyayya ga wanda yake so sama da wanda yake babansa ko jatumarta
haka
da haka lalle ne mu zama muna kula
na'am
da wayoyin koda koyoyin kanana ne
na'am
koda kananan wayoyi ne to mu dinga sanin suwaye contact din yaran mu in mace ce da suwa take mu'amala in namiji ne da waye ke mu'amala dole mu tiye sani saboda abu na farko da yake da tasiri bayan ita wayar sannan kuma gaba ta biyu su ne abokai to in baka san suwaye abokan danka ko yarka ba to wannan ma ai illa ce mai girma dan haka wajibi ne iyaye zuba idanu akan wayoyin ƴaƴansu wayoyin nan manya ne ko kanana ne lalle ya kamata a sani kuma za a yi haka ta hanyar sanin contact din da ke cikin wayoyin video irin nau'in video din da aka saka a ciki sannan irin nau'in kasassuna na waƙe-waƙe da aka sanya a ciki da sauran abubuwa da suka yi kama da haka
na'am
muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu damar ainihin ne santa duk abin da bai da amfani
amin ya Allah
a wayoyi
masha Allah
ya ba mu iko riko da abin da suke masu amfani a wayoyin mu
to ina ga saboda lokaci zamu taka malam Birki amma kafin karkare kasa da minti daya akwai Zaharuddin Muhammad Azare wanda daya daga cikin jagororin bangaren wato session sada zumunta na social media na Jibuis na nan Katagum ne wanda su ne ke daukan nauyin shirin zamu dan bashi kasa da minti daya kamar musamman zai danyi karin haske da kuma talihi kan masu neman cewa a cigaba da yin wannan tattaunawa musamman lokaci zuwa lokaci malam Zaharuddin gare ka
akwai wasu maganganu guda biyu wanda aka rubuta wanda suna da daukan hankali Dr. Matuka na farko akwai wanda yayi magana dangane da wanda ya kira daga Kebbi yayi bayani yace yana ba da shawara mai kyau ga masu mu'amala da kafafen sadarwa na zamani cewa su zama masu sirru mafi yawanci rashin sirru ya jefa wasu da yawa daga cikin tarkuna na rashin tsaro misali mutum ya kama hanya daga nan zai tafi Kaduna yace to na kama hanya daga Kaduna zuwa Azare yanzu muna Kano mun tsaya yin kaza da sauransu da yawa an yi amfani da wayannan tarkuna kuma ya ma bada misali da wasu aurareki da aka yi wanda sakamakon ganin yadda ya dauki aurarekin suka dauki hankalin mutane a social media aka je aka yi kidnapping din ma'aurata da sauransu dan haka shi shawaran da yake bayarwa shine mutane su zama masu sirru abu na biyu wani ne da yake magana akan cewa a baya ya kasance ɗaya daga cikin wayanda kafafen social media suka auri zuciyarsa matuƙa takaita yanayin yadda yake amfani da su amma akwai tsarin da ya amfani da shi tsarin da ya amfani da shi shine akwai wasu shafuffuka na alqur'ani da ya lizumta wa kansa cewa kullum ba zai bude wayarsa ba sai yayi wayannan ya lizumta wa kansa in nayi amfani da kafa ta social media kaman Facebook misali to in na gama sai na istighfari kaman 100 da sauransu to wayannan abubuwan da ya dora wa kansa sai ya saka shedan yake sa masa kyamar wayarsa da amfani da social media misali saboda kare istighfari 100 sai ya guji yin amfani da Facebook da sauransu to wayannan yace sun taimaka masa matuƙa wajen takaitawa da kuma rage amfani da kafafe na social media musamman ga wayanda ya zamanto cewa sun zama ba sa iya komai sai da wayannan kafafe.
Na'am.
To wayannan sakonni dai guda biyu
sun suka biyo daga sashen sada zumunta kenan ko kafafen da aka watsa wannan shiri kai tsaye. To akwai bukatar malam zai dan ce wani abu ne akan waɗannan sakonni ko kuma na'am.
Ba komai kai.
Na'am.
Illa iyaka. Kamar yadda wasu suka nema in mun samu lokaci.
Na'am.
Sai mu sake dawowa.
Na'am.
Dora ko kuma a maimaita.
Na'am to masha Allah.
Ina fatan dai Allah ya ba mu lafiya.
Amin.
Da fahimtar da zamu iya fadan abin da zai zama mai amfani.
Amin ya Allah.
A gare mu da al'umma baki.
Amin ya Allah.
Kuma a ƙarshe muna addu'a wannan gidan radio da ma'aikatan gidan radio da su ƴan social media duka Allah ta'ala kowa ya saka masa da alkhairi.
Amin.
Kuma kowa Allah mai da shi gida lafiya.
Amin ya Allah.
Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Dr. Abati Muhammad Umar kenan shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'atu Izar Talibida wa Iqamati Sunna rashin karamar hukumar Katagum wadda ya mana wato nasiha kan abin da ya shafi hatsarin illar hatsari da kuma illar wayoyin hannu da kuma wato tasirin ta musamman ga rayuwar al'umma musulmi. Wannan tattauna ta zo ne kai tsaye daga nan jaridan biyar sai ma zare bisa daukan nauyin wato jubi social media, kuma akwai waɗanda suka tallafa wajen watsa wannan shiri kai tsaye. Akwai shi Zaharuddin Muhammad Azare, akwai kuma Salim Yaya Azare, da kuma Abdul Malik Muhammad Awal a madadin su baki daya, da kuma shugaban gidan jaridan Alhaji Samin Muhammad, da kuma da Isa Dandako Muhammad Ijadi. Sunana Ahmad Adamu nake mana sallama, da kuma fatan zamu kasance cikin koshin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم